Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 16, 22 da kuma mita 25. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu ta VOA Africa akan mita 102.5 da ke birnin Yamai. Sai kuma tashoshin FM da suka hada da radio amfani da sarauniya da fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a duk fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum, Usman Ahmad Kabara ne tare da Baba Yakubu Makeri daga nan sashin Hausa na murya Amurka da ke birnin Washington DC a shirinmu na lasariya. Da farko ga kanin labaran duniya.
Senator Susan Collins ta ce ba za ta kada wa dan takararsu Donald Trump kuri'a ta ba. A jiya Litinin kuma jami'an kiwon lafiya sun ce bam din da ya tashi a garin Aleppo ya kashe mutane 170. Sannan kuma kasar Turkiya, wato a yau Talata, Turkiya ta yi kashedi zuwa ga Amurka cewa idan ba ta bada Fethullah Gulen ba, to ko shakka babu hakan zai raunata alaƙar da ke tsakanin ƙasashen biyu.
To Allah ya kyauta, an sake ƙara kwanaki 10 don ci gaba da tantance sunayen masu kada ƙuri'ar zaɓe a ƙasar Ghana mai zuwa in Allah ya kai mu. Wasu sun faɗi ɗawainiyar da ke cikin hakan.
It was very simple. I didn't have any difficulty.
Wani abu ne mai sauki. Ban sha wahala ba wurin duba sunana.
Okay, for me I didn't check at all.
Ni dai ban duba sunana kwata-kwata ba saboda yanzu na dawo daga rakiyar wayannan ƴan siyasar.
Su kuwa kasar Kamaru da kungiyar tarayyar Turai ko kuma kasashen da suke cikin tarayyar Turai sun kulla hurdar zirga-zirgar kasuwanci ne ba tare da haraji ba.
Mu a gurin mu ci gaba ne domin a yau akwai waɗansu kayayyaki da in mun kai Turai muna biyan duwani.
To haka kuma za ku ji shugabannin Niger kamar shugaban da yake yankin Arlit inda ya magana akan barace-barace musamman bayan dawo da wasu daga ƙasar Algeria da aka ƙara yi. Akwai shirinmu na noma tushen arziki, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Senator Susanna Collins, yar jam'iyyar Republican da ke wakiltar mazabar Maine a majalisar dattijan Amurka, ta ce ba za ta kada wa dan takarar jam'iyyar su Donald Trump kuri'a ta ba, saboda al'amuransa dai sun saba wa manufofin jam'iyyar su na mulkin haɗin kai wadda ƙasar Amurka ke bukata. Senator Collins, wadda aka zabe ta a majalisar dattawa a shekarar 1996, ta bayyana wannan aniya a ra'ayin da ta rubuta a jaridar da Washington Post, inda ta bayyana Trump a matsayin wanda bai cancanci zama shugaban ƙasa ba, saboda baya ganin kowa da daraja. Ta ce maimakon ya maida hankali akan manufofin jam'iyyar, sai maida hankali wajen cin mutuncin mabiya tsirarun addini da ƙabilu. Ta ci gaba da bayyana damuwanta tana cewa idan aka zaɓi Trump a cikin wannan hali nashi da yanda bakinsa babu linzami, ko shakka babu duniya za ta shiga cikin wani yanayi mai haɗari. Ta ce ganganci ne dan takara shugabancin ƙasa ya nuna tambabansa akan wato mutunta yarjejeniyoyin da Amurka ta kulla da kawayenta. Donald Trump ba sai zai zama cewa wato shugaban juji kadai bane, a saboda yanda yake mai da martani akan duk wani batu da ya tashi.
A jiya Litinin, jami'an kiwon lafiya sun ce tashin bom ɗin harin ƙunar bakin wake mai ƙarfi da aka kai a asibitin birni na Quetta da ke kudu maso yammacin Pakistan ya halaka mutane 70 kuma ya raunata wasu guda 112. Bom ɗin ya tashi ne jim kaɗan bayan lauyoyi da dama da suka taru a asibitin da ke birnin na Quetta suna kalubalanta tare da jimamin kashe shugaban ƙungiyar ko kuma gundumar ƙungiyar lauyoyin ƙasar, wanda wasu 'yan bindiga da ba a san ko su waye ba suka harbe shi da safiya. Yawanci waɗanda wannan hari ya rutsa da su a bayan wannan taro lauyoyi ne da kuma 'yan jaridu masu ɗaukar hoton lauyoyin da ke zanga-zanga suna cikin waɗanda suka mutu da kuma jikkata. Wata ƙungiyar masu tsaurin ra'ayi ta ƙasar Pakistan wanda ake kira da Jama'atul Ahrar masu alaƙa da Taliban sun ɗauki alhakin kashe shugaban ƙungiyar lauyoyin da kuma harin ƙunar bakin waken da aka kai wanda ya halaka mutane da dama wanda suka haɗa da lauyoyin da 'yan jarida. A cewar kakakin ƙungiyar, sun tura mai harin ƙunar bakin wake zuwa wannan asibiti ne bisa tsammanin lauyoyi da jami'an gwamnati da yawa za su taru a asibitin don wannan zanga-zanga.
To jama'a kuna shan wa'annan labaru ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC. A yau Talata, kasar Turkiya ta yi wa Amurka kashedi cewa idan bata mika mata Fatullah Gulen, wani malami da ke zaune a Pennsylvania, wanda Turkiya ke zargin sa da laifin shirye yunkurin juyin mulki da bai nasara ba, hakan zai iya raunata dangantakar kasashen guda biyu. Ministan Shari'ar Turkiya, Bekir Buzdag, shine ya gabatar da wannan kashedi a wata sanarwa wanda ya gabatar a gidan talabijin na kasar. Yace idan Amurka bata dan kanta bata bada Gulen ba, to kasar Turkiya za ta sadaukar da dangantakar da take da shi da Amurka saboda yaki da ta'addanci. Gwamnatin Turkiya ta sha kokarin matsawa Amurka lamba ta bada Gulen tun lokacin da aka yi yunkurin juyin mulkin da bai nasara ba a ranar 15 ga watan Yuli. A makon jiya ne lauyoyi da suke kare Gulen suka ce gwamnatin Turkiya dai ta gaza kawo shaida da ke tabbatar da Gulen na da hannu a cikin wannan yunkurin juyin mulkin. A don haka Amurka ba za ta dankanta ta ba Turkiya ainihin Gulen ba. Ita kuma Amurka ta ce kafin ta ba da Gulen sai gwamnatin Turkiya ta ba da kwararar shaida akan nuna Gulen na da hannu a cikin wannan yunkurin juyin mulkin.
A ƙarshe yau Talata, Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira da a gaggauta tsagaita buɗe wuta a birnin Aleppo na ƙasar Siriya, inda al'amura suke ƙara lalacewa sakamakon tashin hankalin da ake ta gwabzawa a wurin. Kimanin mutane miliyan 2 da ke rayuwa a wurin babu wutar lantarki, inji Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Talata, a yayin da 'yan tawayen Siriya ke daɗa kutsa cikin birnin Aleppo, inda gwamnati ke da rinjaye. Jami'an kiwon lafiya sun shaida wa tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya tsaka mai wuyar da wannan birni mafi girma a Siriya ke ciki, Dr. Zahira Shahlol, kuna kungiyar likitocin Siriya da ke jihar Chicago a nan Amurka, ya shaidawa jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya cewa kananan yara ba su samun madara, likitoci na fama da tsananin karancin magunguna da rashin jini da kuma buƙatar da take akwai wadda ake so a asibitin, sa'annan babu abinci da kuma iskar gas da dafa abincin. Dr. Samir Atar, shi kuma da yake aiki da kungiyar likitocin a Siriya a Chicago, na Chicago, ya nuna wa jami'an hotunan kananan yara da ake da aka yankewa kafafu da kuma masu rauni a kwakwalwa. Ya ce asibitin Aleppo tamkar yana cikin rami ne saboda an katange shi da buhunhunan yashi don kare shi daga harin bama-bamai. Ya ce a wani asibiti da yake aiki ana jinyar marasa lafiya ne a ɗakuna na ƙasa wanda aka gina, saboda haka ya tabbatar da cewa suna cikin tsaka mai wuya, Dr. Samir Atar, wanda ya bayyana wa jami'an na Majalisar Ɗinkin Duniya. To, ni da Baba kenan muka karanto muku labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A baya an yi atisayen makonni kamar uku da nufin tantance sunayen masu kada kuri'a a ƙasar Ghana a zaben ƙasa da yake zuwa da na 'yan majalisu a wannan shekara, ko in ce ranar 7 ga watan Disambar bana. To, sai dai 'yan Ghana ba su fito yadda ya kamata ba don duba sunayen nasu kamar yadda aka buƙata. To, sakamakon wannan rashin fitowa yadda ya kamata, sai gwamnatin ƙasar ta ƙara kwanaki 10 a game da cewa a fito a duba waɗannan sunaye domin tabbatar da cewa ba a samu kuskure ba. Wannan ce ta sa abokin aiki Baba Yako Makeri ya jiyo mana ra'ayoyin wasu daga cikin mutanen ƙasar Ghana ga abin da suke cewa.
It was very simple. I didn't have any difficulty.
Wani abu ne mai sauki, ban sha wahala ba wurin duban sunana.
I think that is a waste of time because
shekara 1996 ne na gane ina ɓata lokaci na, saboda bayan mun ɓata lokaci mun yi wannan aiki muka zaɓe su, babu wani amfani da muke samu.
I did the registration on
campus.
Na yi rajista a makaranta a garin Oda, amma ba zan iya komawa in duba sunana ba.
It was very easy. I checked on
abin bai da wuya. A ranar Juma'a ne na ga ba kowa wurin, sai na je na duba sunana.
Okay, for me, I didn't check at all.
Ni dai ban duba sunana kwata-kwata ba, saboda yanzu na dawo daga rakiyar waɗannan 'yan siyasar.
Political parties, unable to check. Yes.
Ba zan iya je in duba sunana ba saboda nayi register a jihar Gabas kuma yanzu ina Accra akwai nisa.
To bayan jin ta bakin mutanen garin ne sai kuma muka garzaya domin mu ji ta bakin director yada labarai na hukumar ta zaben kasar Ghana. Mai suna Kofi Eric Jebasu.
We appeal to the political parties, to the citizens at large who live with these people to come out.
Haka ne yasa muke kira ga jam'iyyun siyasa da jama'a baki daya tun shekarun baya. Da su zo su nuna irin waɗannan mutanen kamar kananan yara da baki da wasu cancanta su yi zabe ba don a cire sunayensu amma sai kaga ba a zuwa ko da yake mu ne muke da babban alhakin wannan aikin amma rashin adalci a zarge mu akan haka saboda dukkanin mu na da alhaki da yara ta a wuyan mu kafin a cimma nasara.
The Electoral Commission on its own cannot sit somewhere.
Hukumar zabe kadai ba ta iya kai tsaye ta fara fidda sunayen waɗannan mutane. Muna da rumfunan zabe 29 don haka alhakin dukkanmu ne mu shiga cikin wannan aiki dumu-dumu.
Haka zalika Malam Imrana Abubakar wani mai sharhin al'amuran yau da kullun ne musamman akan abin da ya shafi siyasa wanda shi ma ya tufa albarkacin bakin sa game da maganar tantance wannan na sunayen masu kada kura a shekara ta 2016 a zaben kasar Ghana da za a yi.
A fahimta ta mutane sun gaji da irin abin nan da ake cewa da kawai an cewa kare ana buki a gidansa ya gane a kar wato kusan shekarun da aka kwace mutane a fahimta ta ba su ga amfanin zuwa su kada kuriyarsu ba. Kaga misali akwai wato irin manufofin nan da gwamnati ka yi amfani da su wato na wancan gwamnati na wato kukuwa na batun abin nan inshorar kiwon lafiya da wata manufa da aka kullo da ita na renon ciki wasu wuraren ma kaga ba aiki da waɗannan abubuwa. To mutane suna ganin to kari ba ka amfani gwamnati ba saboda haka ba su nuna sha'awar su dangane da waɗannan abubuwa da na zayyana maka. Ina jin wasu dalilai kenan da mutane suke ganin kamar ma ai kusan aikin banza za su je su yi. Abin da zan faɗa wa jama'a ina ganin ko ma menene kai kokari ka je ka tabbatar da cewa ka ga sunanka wato idan kana da niyyar ma ka kada kuɗin ka don ka kai magana kai baka je ka duba sunanka ba sai ranar zaɓe zo da ranar ba ka saya ba ka je ka duba ba ka ga sunanka ba ka ga kai ma kanka mugunta kuma ka yi ma ainihin jam'iyyar da take ta kada wa kuri'ar mugunta kenan.
Kasar Kamaru da Tarayyar Turai sun kulle hurda ta zirga-zirgar kasuwanci ba tare da haraji ba ga wakilinmu Maman Awal Garba daga Kamaru.
Kashin makon da ya gabata ne shugaban kasar Jamhuriyar Kamar Fulbiya ya ran taba hannu kan waɗansu yarjejeniyoyi da suka yi da kasashen nahiyar Turai kan shigo da waɗansu kayayyaki kasar ta Jamhuriyar Kamaru ba tare da biyan wani haraji ba. Haka zalika ita ma kasar ta Jamhuriyar Kamaru za ta iya shigar da kayayyakinta kasashen nahiyar Turai ba tare da biyan kuɗin kustom ba. Jakadiyar kasashen nahiyar Turai tun wanda take kafa a kasar Jamhuriyar Kamaru Francois Collet ta yaba da wannan yarjejeniya da kasar Kamaru da kasashen nahiyar Turai suka yi.
Ils ne sont pas oubliés. Bénéficiera aussi très directement de la baisse des tarifs.
Wannan lamari zai taimaka wa kasar Jamhuriyar Kamaru musamman ma wajen farfaɗo da tattalin arzikin kasar. Na hira da Alhaji Tanimu Bafan a matsayinsa na babban dan kasuwa a tsakanin kasashen nahiyar Turai da kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Ko wannan yarjejeniya zai agaza wa ƴan kasuwa irin sa kuwa?
Abin da zan faɗa cewa wannan yanda mai kasa yi sayin nan wato mu a gurin mu ƴan harkoki ci gaba ne. Domin a yau akwai waɗansu kayayyaki da in mun kai Turai muna biyan duwani to amma yanzu da wannan abin da ya sayi abin je mana sauki musamman kaman bananan Kamaru in da tafi Turai ana biyan haraji.
Kuma kana ganin cewa talakawa za su samu wannan gara basar kuwa?
Mu ƴan kasuwa da ci gaba talakoki na ga su ma da ci gaba mana tun da yake kaman magunguna za su yi arha mu ta gurin mu anan to kaga akwai ci gaba.
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a ƴan kwanakin nan ko makonni biyu zuwa yanzu da suka wuce ana ta dawo da mabarata daga irin kasashe su Algeria ƴan wanda su ƴan kasar Niger ne ake mai da su cikin kasashen su. Ga rahoton Tamar Abali game da wannan matsala.
Wata babbar matsala da ke tattare da wannan tabura dar ko yawon bara da yawancin matan yankin Kance ke zuwa ƙasa Algeria shine na tabarbarewar ilimi da tarbiyyar yaran su da suke tafiya da su al'amarin da yake babbar koma baya ga ci gaban yankin nasu Bayan wancan satin an dawo da mutane 917, sai gashi a wannan sati an dawo da 945, inda a cikin su yara 363 ne. Allah ta mu gaskiya, shine shugaban gundumar Arlit yayi karin haske kamar haka.
Yaran ga waɗansu uwayen su ke tahowa da su. Waɗansu haya ake bazin su, makwabta ke tattara su ba mai tafiya ga yara. Duk su tai bara ake sa su. Tabilin wanga danyen aiki da waɗansu hadaye da ake sa su a can, ana cin zarafin yara. Ana cin zarafin yara mata, haka ke a maido su ga sassu. Fadar da ake su za a gida su yi karatu. Inna Muhammadiyya inna muna na bari na kwalli na zamani ko su gama bibi. Amma yaro ya tashi a hore shi dabara, bani ba tanki ya baza shi a gaba.
Wannan duk taurin kan na 'yan taburaɗar gwamnati da masu hannu da shuni na faɗika tashin ganin an daƙile wannan ɗabi'a ta barace-barace a ƙasar ta Algeria. Madan Rabi Hassan, darakta ce ta hukumar kyautata rayuwar mata da yara ƙanana da al'umma a nan jihar da magaran, cewa ta yi gwamnati ta yi aniyar ɗaukan dukkan matakan da suka dace tun daga garin Agadez.
Agadez ɗin na wurin jama'osu na wurin taruwar ne, sai su taru sai an sun taru sun yi yawa, sai su nemi mota har yanzu a koma ana nan ga maida su kuma suna nan ga taro Alje. Saboda shi ne yanzu gwamnati ya ce ba mu sa mu ce sai dai ya haɗu mutanen da suna Alje a maido su gida. Yanzu waɗanda ma suna nan ga taro Agadez ɗin Carrefour ɗin nan a wace su. So saboda haka nan ne yanzu tun shekaran jiya samdinin da ya wuce an maido gida mutane 917. Yanzu kuma sai tsamalla da ya sha ma abu na motoci sun fara zuwa kanti har yanzu ana nan ga maido har yanzu mutane 920 da har yanzu 7. Yanzu an sun zo zauna gida mu zo mu zauna mu fasanta menene ya kamata yanzu mu yi musu tudu da sunan sun zo gida da yara ma yara na ya kamata a ce sun tsaye lakwal yara na ya kamata a ce gwamnati na nan ga kula da su a nemo musu aiki hannu waɗanda suka suna so aiki hannu waɗanda ba su tsaye abu nan ba ba su aiki hannu sai a sa su lakwal to shi muke so. Mu zamna mu daidaita su haɗa mana menene problem ɗin su da ya sa suna rage huta. Oh, abu ne da gwamnati na iya ɗauka sai mu ɗauka. Gwamnati na nan kuma masu hannu da shi ne har yanzu masu kama a ire-iren wannan problem ɗin nan a kare.
Addini ma dai bai yarda da ɗabi'a ta zuwa barace-barace da yara kamar yadda Malam Laminu na Malam Lawan ya shaida.
Annabi sallallahu alaihi wasallama bai yarda ba da cewa su ɗauki kwano ko su tsare titi suna roƙon mutane abin hannunsu. A'a, Annabi sallallahu alaihi wasallama yanda ya tsara musulmi ya hana ma ya zamanto mutum ya roƙi wani abu.
Tusowar ƙeyarta 'yan taburaɗar da aka yi ya biyo bayan yarjejeniyar da ƙasar Niger da kuma Algeria suka yi. Yanzu haka kuma hukumomi da masu hannu da shuni sun kuduri aniyar ɗaukan dukkan matakin da ya dace don ganin an kawo ƙarshen wannan yawon barace-barace zuwa ƙasar Algeria. Tamara Bari, muryar Amurka daga damagaran a jamhuriyar Niger.
Ana fa tare da sashin Hausa ne na muryar Amurka a Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu da yammacin Talatan nan, assalamu alaikum, barka da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda har yanzu yana tare da matashin nan mai basira ɗan ƙasar Jamhuriyar Niger, wato Malam Abdu Mamman Kane, masanin kimiyyar na'urar kwamfuta wanda Allah ya ba mu hikimar ƙirƙirar fasahar banruwa da wayar salula daga nesa domin ya taimaka ma manoman Niger da ma na duniya baki ɗaya. Ga dai Malam Abdu Mamman Kane da ci gaban bayani akan dalilan shi na ƙirƙiro wannan fasaha ta banruwa daga nesa.
Saboda mami, saboda yanzu duka manoma aikin da suke aikin ƙarfi ne, da so ne ko da bokici ko da igiya su kwaso ruwa. Da wannan fasaha bishi yin duka wannan aikin zai zo musu da sauki, don kuma muna sa tsammanin ke gwamnati ya yi amfani da wannan dama don ya ba manoma ya tallafa musu, ya sauƙaƙe musu aiki, kuma ya gyara rayuwarsu fuskar harkar garka da noma.
Wataƙila wannan fasaha za ta yi tsada ga manoma.
Kamar yadda na gaya muku ɗazu, wannan fasaha tana ƙumshe da abubuwa da dama. Tana fasaha da na'o'in kama zafin rana, tana da fasahohi wanda suke ba da famfuna na jayo ruwa daga ƙasan ƙasa, tana da abun rarraba ruwa, tana da abun waya telecom da sauransu. To duka wannan abubuwan sai kasance suna bata tana ƙara kuɗi. shi yake sa manomi haka wanda da ƙarhin shi bai iya sayar da kai tsaye sai dai da husa'o'i dubarori ne su ba shi damar ya saye ta. Babbar husa'a dai wanda muka kawo shi ita ce wadda mu gama masu hannu da shuni da wanda ba su da su taimaka musu bisa kan program proje haka wanda za su tallafa musu su sayi wannan na'ura ko su saye su da taimakon rabi da rabi ko kuma su taimaka musu don su doki bashi su saye ta duka yana sa wannan. Da wannan husa'a sai kawo manoma da yawa sun same ta ba tare da sun wahala ba tare da sun zuba kuɗi zunzurutu ba ɗan kaɗan in suka bada hay'a tallafa musu sai su saye ta sai su zuba a gonarsu ta kawo musu sauƙin aiki kuma ta bunƙasa musu amfanin gonarsu da garkarsu.
Yawa Malam Abdi ya kasuwar wannan fasaha shin kasuwar wannan fasaha a cikin ƙasar Jamhuriyar Niger ta tsaya ko ta tsallaka kan iyakoki misali Nigeria, Mali, Burkina Faso, Cote d'Ivoire da dai sauran ƙasashe na kusa-kusa da Niger?
To wallahi alhamdulillahi wannan fasaha ta karɓu a ƙasashe da dama na waje da Niger musamman ma a ce fiye da yadda ta karɓa a Niger ta karɓuwa a ƙasashen waje kamar su Burkina ana kokowa a haka ta taje saboda sun samu labari kuma sun ga unhwaninta yan kimiyya sun ba ta lambar ban girma saboda ƙungiya wadda take kula da kirkire-kirkire ta ba ta lambar girma don ka abu ne mai yiwuwa duk inda aka sa shi aka tsara shi aka aza shi yana kawo ci gaba kwarai don kasashen waje sun karbe shi da dama kuma game da kasuwar shi yanzu alhamdulillah sai mu ce ma abun har ya huce zaton mu tunda yanzu manyan kungiyoyi na kasashen waje wanda suke kula da harkar yanayi da harkar gurbacewar yanayi sun lura da wannan fasaha tana kawo sauki saboda tana hace ruwa tana unhwani da zafin rana tana hudda isansi da gazuwal da fuel tana hana su tana hudda pompo ka yi unhwani da pompo a yi unhwani da zafin rana don kuma musamman ma wannan kungiyoyi su suke tunkaran mu da su gwaji su zo su kama don a tallafa a yi kasuwarta a kai ta wajen kowa kowa ya same ta a yi maida ta a yi daɗa ta duka a faɗin duniya.
Yawa Malam Abdu akwai lokacin da aka gayyato ka zuwa nan Amurka inda aka gayyace ka zuwa birnin New York a cikin bayanin da ka yi akwai abin da ka ce akwai lokacin ma da ake maka kallon mahaukaci.
To hakikan kuna da gaskiya duk wanda a wannan zamani a nan da shekara uku baya duk wanda ya zo ya ce zai tada ruwa da salula babu shakka ko ku inda kuke sai ku ce to shi wannan lafiya kuwa tunda abu ne wanda ba a yi shi ba bar ruwa da aka santa da ƙarfi ka zo ka ja shi ko kuma ka sa isansi ka tada ka ja ruwa to wannan sai aka ce da salula za a yi shi ina salula ina ruwa kowane ne in dai da dan wannan in ya duba sai ga bai haka amma in ya tsaya ya aje hankalin shi ya fuskanci abin da ake ni ya lura da cewa salula da inji duka ɗaya suke aiki ne suke da zafi in na rana ne in na wuta ne don ka da an kwatanta maka zaka lura ashe abu mai yiwuwa ne ba ma wahala ba ce kai kan kai ku nesa wani shi masanin kimiyya ne ma ya gani da fari bai raba da yazo ya gani ta to you either ya aka ba mutuno ba da wannan abin a kusa ma yake don sai mu ce mun gode Allah daga inda aka yi mu wani kallo yanzu aka yi inda mun dan samu galaba mun ana mu kallon rahama kuma ana ganin umhani ne zai samu fiye da haka nan bisa wannan ma sai ya sa muka ƙara kokari yanzu muna bisa kan bincike don mu samu wasu husa'o'i daban wanda za su ƙara bunƙasa harkar karkara da harkar noma da harkar garka.
Fatan mu dai anan Allah ya sa hukumar bunƙasa noma don ɗan Nijar ya iya ciyar da ɗan Nijar za ta tuntuɓi Malam Abdu Mamman Kane domin kowane manomin ƙasar ta Nijar ya samu wannan fasaha ta ban ruwa da wayar salula daga nesa ya ci moriyarta. Idan Allah ya kai mu rana ya tayo Malam Abdu Mamman Kane zai ci gaba da bayani yanzu a madadin shi da mai haɗa mana shirin da daidaita sauti Jude Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya.
Shin ƙarin wasu maƙudan kuɗaɗe a kasafin kuɗi yana bisa doka ko a'a?
Majalisar dokoki na tarayya kundin tsarin mulki ya bata dama idan an kawo kasafin kuɗi a zauna ta duba shi ta yi gyare-gyare cikin kasafin kuɗin nan. Wannan kalma ta fito ne fadin sanadiyar yadda wasu 'yan majalisar
Honorable Barista Musa Soba kenan yake bayani a matsayin maganar ƙarin kasafin kuɗi da ake ta kuce-kuce akai. Sai a tare mu a shirin mu na dare wanda akan wannan batu ma zamu baku ku buga mana waya ku faɗa mana ra'ayoyinku. Yanzu ga sakonnin da kuke aika mana ta email.
To bari mu fara da sakon Abdul Malik Sa'id mai biredi tashar Bagu Gusau. Kama Abu Sadiq da hukumar EFCC ta yi abin Allah wade ne. Musamman ganin kamun nasa ya jibinci siyasa ne kacokan ba wai zarginsa da wawurar dukiyar ƙasa akai ba. Assalamu alaikum, Jafizu Balarabe Gusau. Hakika kama barawan da yayi kaurin suna wajen yima mutane sani a internet. Tabbas wannan jinjina ce ga jami'an da suka faroto shi. Muna fatar zai fuskanci hukuncin kisa kawai dan ya zama darasi ga masu aikata irin wannan laifi. Sai sakon Abubakar Lawal gidan Dan Maye. Wanda yace hakika ya kamata shugaba Buhari ka jawo gwamnatin jihar Katsina Aminu Bello Masari kunne domin wallahi mu al'ummar jihar Katsina har yanzu bamu gamsu da tsarin salon mulkin sa ba domin dama mun san Aminu Bello Masari bai cancanta ba kai ne ka takura mana mu zabe shi saboda mu fidda kai kunya to mun fidda kai kunya kuma kai ka ba mu kunyar da ƙarshe sai sakon Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe wanda yace salam VOA Hausa Dan Allah ku bani dama ne kira ga ƴan majalisar dattawa da na wakilai waɗanda suke wakiltar al'ummar garin Karasuwa ta jihar Yobe da suwa Allah da manzansa su zo su ga al'ummar garin Karasuwa yadda ruwan sama ya musta adi sakamakon rashin lambatu da fatan kira na zai kai ga kunnuwan da suka dace.
To yanzu kuma bari mu sake komawa ga Baba Yakubu Makeri ya bamu labaran duniya amma a takaice wannan karin.
Senata Susan Collins, yar jam'iyyar Republican da ke wakiltar mazabar Maine a majalisar dattijai na Amurka, ta ce ba za ta kada wa dan takarar jam'iyyar su Donald Trump kuri'ar ta ba, saboda al'amuransa da sun saba wa manufofin jam'iyyar su na mulkin haɗin kai da ƙasar ke bukata. Senata Collins, wadda aka zabe ta a majalisar dattawa shekarar 1996, ta bayyana aniyarta a wani ra'ayinta da ta rubuta a jaridar The Washington Post, inda ta bayyana Trump a matsayin wanda bai cancanci zama shugaban ƙasa ba, saboda yana baya ganin kowa da daraja. Ta ce maimakon ya maida hankali wurin manufofin jam'iyyar, sai ya maida hankali wurin cin mutuncin mabiya tsirarun addinai da ƙabilu. A jiya Litinin, jami'an kiwon lafiya sun ce tashin bam ɗin harin ƙunan bakin wake da mai ƙarfi da aka kai a asibitin Quetta da ke kudu maso yammacin Pakistan ya halaka mutane 70 kuma ya raunata wasu 112. Bam ɗin ya tashi jim kaɗan ne bayan lauyoyi da dama sun taru a nan asibitin da ke birnin Quetta suna ƙalubalanta tare da jimami na kashe shugaba na gunduman ƙungiyar lauyoyin ƙasar da wasu 'yan bindiga da ba a gano ko su wane ne ba sun harbe shi da safiya. Yawancin waɗanda wannan harin ya rutsa da su lauyoyi ne. 'Yan jarida da masu ɗaukar hoton lauyoyin da ke zanga-zangan suna cikin waɗanda suka mutu ko suka jikata. A yau Talata, ƙasar Turkiya ta yi wa Amerika kashedi cewa idan ba ta miƙa mata Fethullah Gulen, wani malami da ke zaune a Pennsylvania, wanda Turkiya ke zarginsa da laifin shirya yunkurin juyin mulki da bai nasara ba, hakan zai iya raunata dangantakan ƙasashen. Ministan Shari'ar Turkiya Bekir Buzdag shi ne gabatar da wannan kashedi a wata sanarwa na gidan talbijin da ya yi na ƙasar.
To da takaitattun labaran shirinmu na la'asar ya kammala, sai kuma da daddare in Allah ya so za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Amma kafin wannan lokaci kar a yi nisa domin kuwa Halima da Jamila suna nan tafi da shirinmu na yau da gobe. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin kamar yadda aka ji shi da labaru, sai kuma wacce ta jagoranci shirin Julie Leathers Gresham. Haka zalika injiniyanmu Neo Sidrak, sai ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alherinsa mu zama lafiya.